sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mata shirye kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 101.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Mawasare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saurawa da ku a daidai wannan lokacin yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ga da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin dawowa da daren nan da wani sabon shirin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa za ku ji shirin tsintsiya madaurin ki daya tare da Jumai Ali sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba da zai shigo da shirin jawabi daga bakin dattawa sai Murtala Faruk Sayinna da zai kawo labarin wasanni sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Masauraro assalamu alaikum Jami'an Indonesia sun ce kusan mutane 385 ne suka mutu a yayin da 570 suka jikkata biyo bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.5 a ranar Juma'a inda daga bisani kuma ruwan tsunami ta afka kan birane biyu na Palu da Donggala waɗanda ke tsakiyar shiyar Sulawesi Mataimakin shugaban Indonesia Yusuf Kalla ya ce yawan mutane da suka mutu zai iya karuwa har ya haura Dubai Jami'ai sun fada a yau asabar cewar mutane na bakin gabar tekun Palu inda ake gabatar da bikin kalankuwa a yayin da girgizar kasar ta afku game da tsunamin wacce ta yi awon gaba da mutane Mai magana da yawun hukumar kula da masifu ta kasar Sutopo Purwo Nugroho ya ce a lokacin da masifar ta taso mutane na cikin yin mu'amalolin su ne a bakin gabar tekun wanda hakan bai ba su damar guduwa ba Nugroho ya faɗa hakan ne a yayin da yake magana da manema labarai a Jakarta haka kuma ya ƙara da cewa tsunamin bata zo ita kadai ba a ta janyo manyan rasan bishiyoyi ne da gidaje da motoci inda ta jibge su akan doran kasa Nugroho ya ce adadin da ake da shi a yanzu na birnin Palu ne kadai sakamakon hanyoyin shiga birnin Donggala da Mamujo sun lalace matuƙa har ya zuwa daren yau asabar babu hanyar sadarwa Nugroho ya ce ambaliyar ta tsunami ta ingizo ruwa mai tafiyar kilomita 800 a cikin awa guda wanda ya ruguje gine-gine ya ƙara da cewa dubban gidaje da asibitoci da kasuwanni da otel-otel sun ruguje haka kuma motsin ƙasa ya raba babbar hanyar shiga Palu wata babbar gada da ta ratsa gefen tekun shiyar Sulawesi ita ma ta kare Indonesia dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowane ƙasashe a duniya fuskantar masifu sakamakon ƙasar tana yankin da ake wa lakabi da zoben wuta yankin da ke kewaye da duwatsu masu amon wuta kuma ƙasar wurin ba ta da ƙarfi sosai Jaridar The Washington Post ta rawaito cewa a yau asabar hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta tuntubi mace ta biyu da ta zargi Brett Kavanaugh da ya neme lalata da ita ta karfin tsiya a cikin sabon binciken da ake yi akan takarar da yake ta zama alkali a babbar kotun Amurka a cewar waɗanda suke da masaniya akan binciken Babu cikakkiyar masaniya a yanzu haka ko hukumar ta FBI ta tattauna da Deborah Ramirez wacce a rahoton da jaridar New York Times ta buga a ranar 23 ga watan Nuwamba ta tuna lokacin da Kavanaugh ya nuna mata tsaraicin sa yayin da yake buge a wani gidan dalibai da ake party inda ya rika nuna mata al'aurarsa yana cewa ta taba ta karfin tsiya ita kuma ta rika ture shi Ramirez ta ce lamarin ya faru ne a shekarar karatu ta 1983 zuwa 84 a jami'ar Yale a lokacin da suke dalibai. Jaridar Post dai ta rawaito cewar hukumar ta FBI ita ma ta ci gaba da bibiyar zargin da Christine Blasey Ford mace ta farko da ta zarge shi da neman yin lalata da ita ta ƙarfi a lokacin da suke a matasa shekarar 1982 wanda duka sun gabatar da bayanansu a gaban kwamitin shari'a na 'yan majalisar dattijai lokuta mabambanta masu tsayi a ranar Alhamis din da ta gabata. Shugaba Trump ya faɗa a wani bayani cewa sabon binciken wanda ya biyo bayan wannan zarge-zarge dole ne a yi shi cikin ƙanƙanin lokaci kuma a gama shi a cikin mako guda. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Juma'a cewa Amurka ta ba da izinin sauyawa jami'anta na diplomasiya wuri na wucin gadi a Iraki. Sakamakon karuwar yawan barazana akan ofishin diplomasiyar daga sojojin Jamhuriyar Musulunci ta Iran da kuma sojojin sa kai magoya bayan su a Iraki. A wani rubutaccen jawabi da Pompeo ya bayar ya ce sakamakon karuwar barazana kai tsaye da ta tunzura don akai hari akan jami'an mu dake Iraki na ba da izinin sauyawa jami'an diplomasiyar mu wuri na wucin gadi a Iraki. Pompeo ya gargaɗe Iran akan karta kuskura ta kai hari akan jami'an diplomasiyar Amurka a yankin. Alƙalin kotun gwamnatin tarayya da ke yankin Washington ya yanke hukuncin ƙungiyar majalisu kimanin 200 na da dama a hukumance da su ci gaba da shirin kai ƙarar shugaba Donald Trump. Yan majalisin dai na zargin Trump ne da kare dokar kundin tsarin mulkin ƙasa da ta ce ma'aikatan gwamnatin tarayya ba za su iya karɓar riba ko kuma kyauta daga hannun gwamnatocin wasu ƙasashe ba tare da izinin 'yan majalisu ba.
Nasiru Ahmed Hausawa kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Jummai Ali.
Ɗan tsiya.
Maɗaurinki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Tare da fatar kuna nan cikin ƙoshin lafiya da wadata, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Wasu ma sun ce ya fi zama sarki. Za mu ci gaba da gabatar muku da tattauna da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hika ya jagoranta da Dodo Oroji tsohon shugaban kungiyar Miyetta Allah da Mark Ammani shugaban wata kungiyar kananan kabilu akan yadda za a samu zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da kuma manoma. Malam Nasiru gare ka.
To amma kaman ya kai wani abu da duk lokacin da tattauna da Fulani musamman ma makiyaya suna cewa suna da burtali da da suke bi din ne yawanci ai Dodo Oroji kusan baka ga dauko maganan bane an maida an yanka wajajen sun zama gonaki wasu wajajen sun zama magaruruwa an cinye burtali abinda suka ce zai jawo zaman lafiya shine a saki koda za a sake biyan ma wata diya ce a tashi mutane da suka shigo burtali a sake dawo da shi irin na da inda Fulani za su na bi.
To bari in gaya ma gaskiyar magana shi ya san tun shekaran da aka yi bushiya waɗansu Fulanin gaba ɗaya suka tashi ga aiki kuma shi da yake faɗin cewa an kaje cikin gari to abun kunya ne mu yadda muka san cewa idan abun kunya ne a samu fulaci a gari ko fulatana a gari saboda haka basu numa dai kaga basu gaje ta ba. Kuma zama cikin gari ba su gaje su ba ka gane saboda haka mu mun san cewa dama idan ka gaba fullaci a gare to ba yadda ka so ba mijin wani ne akan je ka karasa kai dan Fulani saboda haka abinda nake cewa a gaskiyar magana duniyan nan zamanin da aka ware hanya ko a yanzu maganar da ake ciki idan in gwamnatin tarayya ta ce za ta shimfida hanya daga arewacin Najeriya har zuwa kudancin Najeriya ne ina tabbatar maka sai fa an dosa kauce-kauce domin gudansu wuraren sun fi karfin azuwa ce su tashi in za mu gaya kanmu gaskiya kenan. To saboda haka an samu shekaru da dama da Fulanin da tun da aka yi bushiya waɗansu suka tashi ga aiki
ga waɗanda ba su san bushiya ba mai bushiya.
Bushiya wato wata cuta ce wanda ta zo ta kama shanu a waɗancan shekaru kamar 20 zuwa 30 da ya wuce. Ta kasance za ka ga ruga gaba ɗaya ko akuya babu a nan ne aka waye gari a yau kaga Fulani daga a samu masu na zuwa mana daga a sami masu gadi da waye numan ma wudansu dole ne suke koyo.
Wato Dodo Oroji ko kai ma bushiyar ce ta dawo daga Abuja.
Wannan magana gaskiya bari in gaya maka gaskiya ga janye wannan maganar bushiya ka ga a ka zakanta da kanta da kai magana nayi magana ka zakanta eh magana da kai ma ka ba ni can
ina bushin bayi bane
tsaya ka ji ai bushiya duk duniya ko a ingila ai ai rashin lafiya shanu bale ma afrika
yawa
inda suke bada ma inda magani ma ce ake nema wani maganin wani ciwo bari in ga maka abin da baka a Nigeria babu jihar da take zuwa ta sau nama daga wata jiha ta kawo a Najeriya tun da Najeriya tsakanin shekarunka da shekaru na tabbata babu shekara 15 a shike ina da shekara 57 na tabbata kai ba ko 70 ka kai dai na shigo shekarunka ba su yi abin nan ba amma abin da nake son ka sani a Najeriya ba magana ciwon dabbobi da mutane ai yanzu ba a sankarau a Najeriya sai a ce mutane sun kare ba a yanzu cutar daga mutane magare su da sai a ce hunda cutar da suka zo aka rasa kowa ba ai bai taba haruwa gaga a duniya duk duniya tunda ta tashi ana ciwo shanu na ciwo mutane na ciwo dabbobi na ciwo saboda ka wannan magana taka annan ba daidai take ba abinda addini ina gaya maka muhidda kabilanci a rayuwar mu karka ce yanzu misali a Taraba ana cewa a ranch na kiwo a ranch din nan Taraba duk wani kabila ta zo Taraba ta iska Fulani a wurin kuma duk Najeriya babu inda ake kiwo kamar Turai irin Taraba akwai ranch inda ranch ɗaya yana da saniya 5,000 ba Fulani ɗaya kuma yana ke duk wasu Afirka babu kamar ma Taraba inda ake kiwo inda zaka iska ba Fulani ɗaya yana da saniya 1,000 akwai wanda ba Fulani ba ne ai suna kiwo suna da gonaki suna da ranch a wurin amma me yasa za a zo wurin noma ake yi ai ba magana inda nake ce maka ba magana noma bace ko magana kiwo wannan wani kabilanci ne ya shigo mu a arewa wanda ba mu son junan mu ko mu ce me yasa wani zai arruki ni nan aka yi kaka na aka shi ma abin nan yayi arruki ni bai arruki ba wannan kabilanci ne kuma Najeriya ba inda take zuwa ta sau nama ko shanu zai rashin lahiya wani bangare wasu bangare kamar mutane ne wani zai rashin lahiya a Kano ko rashin lahiya ta hito daga Lagos ta tsaya a can a kashe ta dissenting harkar kiwon shanu a Najeriya a wasu Afirka babu inda ya fi bahulata ne shanu saboda a Najeriya ba inda ake importing nama ba duk wani abu da ake ba importing nama ba importing raguna ba importing awaki duk Fulani adda su kuma suke ci da duk Najeriya kowa na ci nan lokacin da kace shanu suka kare a Najeriya a wajen naku kana rantsuwa ka taba sati daya baka ci nama ba
Maga mani abuja dunda dai naga kana dariya amma abin da nake so na faɗa in ka kula shido da original ne ma yace wata kiyayya ce kawai take neman kamar kyashi ne yake kawowa ma rikice-rikice
to da tiji burin ga ma gaskiyar maganar kyashi arziki kowa da irin nashi a su kansu ma Fulani yanzu idan ka duba duk kyashi da rigingimun da ake na satan shanu ne wane ne kaga babu yadda za a yi su suke ganin kyashin kansu da kansu waɗanda bushiya ta cinye musu shanu su suke zuwa yanzu akwai fallakalin da Fulani ce yake da shi in ya zo ya sace maka shanu farare pat to wallahi idan in ya fita da shi baka ke zin mai da su to giyamin wane su waye suke ja ma kansu bala'i su suke ja ma kansu da kansu bala'i sannan maganar duk abin da zaka yi kai in ka tafi America ka je ka duk abin da zaka zama wallahi kai fadan Najeriya ne saboda haka maganan bakin ciki duk wanda yace maka wani kabila na jin haushin wani kabila ni nace ba haka yake ba ka gane saboda a zamantakewan mutanen Najeriya in ba dan an cusa ra'ayin addini domin ra'ayin addini ne kadai zai iya ya rikitar da lissafi kuma da zaran fa aka ce ba mu janye wannan ra'ayin addini shugabanne ba su fito suna gaya mana gaskiya ba to wallahi mun bata saboda haka maganarsa ba haka yake bane kuma idan maganar nama akwai fa wanda ko to da Fulani suna cin nama ne Fulani ba sa cin nama gashi saboda haka abun kunya ne ma idan suka sayi in suka sayi rogo ai muna tare da su an haife mu tare
lafiya shi ne cigaban Najeriya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin akan yadda za a guji yada jita-jita da suke haddasa fitina. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Elkaya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya.
A kai da Jummai Ali sai wani satun kuma a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabi daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
APC ta shiga fagen zaben fidda gwani don zaben 2019 inda wasu jihohi suka zabi yartinke wasu ko da wakilai. Kungiyoyin kwadago sun auka yajin aikin gargadi don neman karin mafi karancin albashi ga jami'in kwadago Nuhu Toro.
65,000 muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi.
An samu ruwan sama kamar da bakin kwariya a sassan Najeriya bayan sanarwar hakan daga hukumar hasashen yanayi NIMET. Farfesa Mashi shine shugaban hukumar.
Kasar Liberia da kasar Saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karantawa a gidan radio ko gidan talabijin da ake yi daga Munamen muke zo muke hidda musu.
Hukumomin kasuwancin jirage ruwa na shiyar Afirka sun yi taro a Abuja inda shugaban hukumar a Najeriya Hassan Bello yace arziki zai bunkasa.
An samu gwamnati mai alƙibla, abinda gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abinda ake samu yanzu.
Dogarin uwar gidan shugaban Najeriya Sani Baban Inna na hannun hukumar DSS bisa zargin da ya musanta na amsar rashawa madadin Aisha Buhari da ta kai naira biliyan 2 da miliyan 500. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Pastor Musa Muhammad wanda zai karasa jawabinsa. Ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraron mu barkamu da haka. Kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu.
Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gawa ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu, ga wa'azuzzuka, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin ƙai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya ƴan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka za ka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da za mu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu. Don haka ya kuma sauraron mu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsiri tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shedan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba, daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin gidan, kana da bukatar auren matar, amma yaya zaka samu? Tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwan su ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne, kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da ƙaruwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato ƙasar mu Najeriya, kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Allah ya sa mu dace.
Shi ma Fasto Musa ya ce,
Buhari, kowane ɗan Najeriya akwai jininsa a cikin jininka, domin ka zama uba, uban ubanni, ka zama shugaba akan kowane ɗan Najeriya. To haƙƙin jinainan 'yan Najeriya na cikin jikinka, to dole ne ka tsaya tsayin daka. Yau kowane mai addini yana ƙarƙashinka, kowane mai bautar gumaka yana ƙarƙashinka, kowane maye yana ƙarƙashinka, kowane sikiri saiti yana ƙarƙashinka. Duk ƙabilan Najeriya da masu tsafta da marasa tsafta, duk mun taru yau mun cinkina Ubangiji ya ɗora ka a kanmu, to ka yi mulkinka cikin adalci da gaskiya. Kana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata, duk shugaban da aka ce ya ebi wani katon fili ya kewaye ya ce wannan nashi ne ba shugaba ba ne. So haka yake kowa ke da al'umma, ya kan ware wata al'umma wannan ita naka ce mulkinka ya samu tangaɗi. Kama ana murhu ne, in an ka zare dutse ɗaya sai ka ga tukunya ta bungule, to haka mulki yake. Ubangiji zai karfafa ka a cikin mulkinka, yanda Ubangiji zai sa ƙasarmu ta samu salama, wa'azin fastoci ya canza, wa'azin malamai ya canza, komi a yi shi na gaskiya, tsantsan gaskiya, a faɗi gaskiya, komi dacinta. Kada a kawo rudu a cikin addinai don a yaudari wasu ƴan uwa, mugun wa'azi ba zai taimaka ba. Wa'azin kishi ɓangaranci da ƙabilanci ba zai taimaka ba. A faɗi abin da Ubangiji ya ce a yi, a haɗi abin da Ubangiji ya ce a bari, wannan shi ne zai taimaka. Wani kishin addini in ka yi ƙurmu kishi baka isa ba, duk rikicin da ake ƙasarmu Najeriya, wace ƙasa ce ko ko wani gari ne, saboda wai wahalar da suke sha suka tashi suka yi saranda suka ce a'a mu mun koma musulmi, ko ko a'a dukkanmu mun koma kirista. Bayyuwa da salama ne ake kawo canji, ba da rudu ba. Wannan kuma baraka tsakanin Fulani da manoma, a kula a ba ta babban mahimmanci domin a shawo kan wannan matsala. Dukkansu 'yan ƙasa ne, dole a kawo kowa ga matsayinsa, kowa ya san darajar ɗan uwansa, kowa ya san darajar dukiyar ɗan uwansa. Fulani ya san darajar dukiyar manomi, manomi bai da wani abu fiye da tsiron da ke hita a gonarsa. Idan Fulani ya zo ya canye, ya za a yi manomi ya samu salama? Idan manomi bai kula da cewa ba wannan hili ko wannan daji an aje shi saboda Fulani ne, sai ya zo yana sarewa yana son ya yi noma, in ya sassare duka muka sassare dazuzzukan, to su ko Fulani ina za su zama? To madalla, to 'yan Najeriya gaba ɗaya ina muku fatan alheri. Ni ne Musa Muhammad, assalamu alaikum.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida da Ibrahim Kalmasi, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 4:24, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wato wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar Ƙwallon Ƙafar Nahiyar Afirka wato CAF ta tabbatar da cewa ƙasar Ghana ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin Nahiyar Afirka ta mata a watan Nuwamba mai zuwa kamar yadda aka tsara. To sai dai kuma hukumar ta CAF ta ce har yanzu bata kai ga matsayar ko ƙasar Kamaru za ta karbi bakuncin gasar ta maza ba, har sai nan da ƙarshen watan Nuwamba. Hukumar za ta kai ziyara har sau biyu domin dudduba shirin na ƙasar Kamaru a watannin Oktoba da Nuwamba domin tantance yiwuwar ɗaukar nauyin gasar. A wani labarin kuma, hukumar ƙwallon ƙafar Afirka ta ɗauki matakin ladabtarwa ga ƙasar Madagascar biyo bayan turmutsutsin da aka yi mai munin gaske kafin wasan da ƙasar ta buga da Senegal ta neman gurbi a gasar cin kofin Afirka a ranar 9 ga watan nan na Satumba. Mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da kusan wasu 40 suka sami raunuka kafin soma wasan wanda ya ƙarƙare a kunnen doki da ci 2-2. Hukumar ta CAF ta bayyana matakin na ladabtarwa a kan Madagascar ne bayan wani taron shugabanninta a ƙasar Masar wanda ya haɗa har da haramtawa ƙasar amfani da filin wasan na tsawon wasanni uku ko kuma tsawon watanni uku. A Ingila kuma, ƙungiyar Manchester United ta kai matakin taɓarɓarewa mafi muni a cikin shekaru 29 biyo bayan kashin da ta sha yau a wasan gasar Premier inda West Ham ta doke ta da ci 3-0. Wannan ko ya biyo ne bayan kashin da ta sha a tsakiyar mako inda Derby ta fitar da ita daga gasar cin kofin Carabao. Wannan yanayin kuma ya so saran magoya bayan kungiyar ta Manchester United.
Sunana Umar Faruk Shehu Bukuyum. Muna cikin wani mawuyacin hali. Mawuyacin halin da muke ciki ba ka da ainihin ƙwarin gwiwa zuwa kallon ƙwallon manyu da sunan cewa za ta ci. Ko yau da muka je, wallahi mun yi shuru ne zugudum. Muna farawa minti 5 aka zira mana. Aka ƙara mana. Muka ƙara, suka ƙara mana. To idan har baka iya cin West Ham, baka iya cin Derby County. To ban kusan yanda za a yi a ce muruhu zai iya kai maka gagaci ba.
Wai ina ne kuke ganin wannan matsala take? Yan wasan ne koko mai horar da su?
Tsakanin da Allah, wannan matsala tana hannun muruhu, saboda mutumin nan kowa ya san yanda ya kwashi da Chelsea. Lokacin da ya fara faɗa da Hazard, kowa ya san Hazard mutum ne ainihin haziki wurin harkar kwallo, amma muruhu ya zo mai da shi ainihin saniyar wari. Har a lokacin Hazard ya zama frustration, ma'ana abubuwa suka fara damun shi, har yana magana zai bari. To abin da ya faru da mu kenan, yanzu ya fara faɗa da Pogba.
Wannan yanayi na ƙara saka shakku da ta baba akan makomar kocin kungiyar Jose Mourinho, wanda kwantaragin sa ke karewa a shekara ta 2020. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla Murtala, yanzu da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Jami'ai a Indonesia sun ce kusan mutane 385 ne suka mutu a yayin da wasu 570 suka jikkata biyo bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 a ranar Juma'a da ta gabata, inda daga bisani kuma tsunami ta afka kan birane biyu na Palu da Donggala waɗanda ke tsakiyar shiyar Sulawesi. Mataimakin shugaban Indonesia Yusuf Kalla ya ce yawan mutanen da suka mutu zai iya ƙaruwa har ya haura dubbai. Jami'ai sun faɗa a yau Asabar cewa mutane na bakin gabar tekun Palu ne, inda ake gabatar da bikin kalankuwa a yayin da girgizar ƙasar ta afku gami da tsunamin wacce ta yi awon gaba da mutane. Jaridar The Washington Post ta rawaito cewa a yau Asabar, hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta tuntuɓi mace ta biyu da ta zargi Brett Kavanaugh da ya nemi lalata da ita ta ƙarfin tsiya a cikin sabon binciken da ake yi akan ɗan takarar da sakamakon zama alƙalin babbar kotun Amurka da yake neman yi, a cewar waɗanda suke da masaniya akan binciken. Babu cikakkiyar masaniya a yanzu haka ko hukumar ta FBI ta tattauna da Deborah Ramirez, wacce a rahoton da jaridar New York Times ta buga a ranar 23 ga watan Nuwamba ta tana cewar Kavanaugh ya nuna mata tsiraicinsa.
To da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu na wani sabon shirin, ciki ku har da shirin nan da nika shirya na gabatarwa, to zaɓe ko naɗi. Yanzu Amadu Kwa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Nazira Ahmed Hausawa da Solomon Abu da ya bada umarni, sai injiniyanmu Dave Magnus, ni Ladan Ibrahim ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.